الرحمن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله سبحانه وتعالى وليا إيضاً وإيضاً حلقة وإن رانا لألبركة ران الشاترة قوتاً تقص شكرا تبقيدة تريهدو da 43 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 22 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a cikin wannan taro ko wannan lokaci domin taya mu murna da kuma yi mana nasiha da wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta haddace hadisai 70 daga cikin sahih al-Bukhari da Muslim a kwana 10. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan ni'ima da ya mana, sannan kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da wannan hadisai da muka karanta. Saboda haka ne muka gayyato babban malaminmu Sheikh Abdul Malik hafizahullah domin ya mana nasiha, kuma malam ya ce mu gaya mishi maudu'in da zai mana nasiha. Shi ne muka zaɓi cewa ya mana nasiha akan ahmiyatul ilm wa amalu bih, ba tare da ɓata lokaci ba. Wato ma'anar maudu'in shi ne muhimmancin ilimi da kuma aiki da shi. To ba tare da ɓata lokaci ba, zan yi ƙoƙari in miƙa wa malam ya fara, saboda lokaci bayan malam ya gabatar da muhadara, sannan kuma mu gabatar da mufaja. Abinda nake so in ja hankali a ciki shi ne mu kula mu lura da kyau duk abinda malam yake faɗa mana a ciki, za mu iya yin tambaya a cikin abinda malam zai gabatar, kuma duk wanda ya amsa shi kenan sai ya samu wata mufaja insha Allah. Sannan kuma akwai asila da za mu gabatar a cikin littafi da muka karanta, shi ma na duk wanda ya amsa yana da wata kyauta ta musamman da iznillahi ta'ala. Abinda muke fata dai Allah ya bamu ikon sauraro kuma sauraro mai kyau wanda zai amfanar da mu. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan gabatar da Sheikh Abdul Malik falyatafaddal da shukura.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan masallaci don yin nasiha. Allah ya bada iko an gabatar da daura akan hadisai guda 70 na manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yin daura ta haddace su da kuma fassara su da kuma yin aiki da su, kuma ta zamanto so mantabi domin aikin alkhairi. Ba wai ana da son in an yi an ƙare ba, a'a, muna tunanin za a shirya waɗansu daurori musamman akan ulumul ala, wasu kusan sun kai guda 16 idan Allah ya bada iko zuwa gaba. To a matsayina na ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi, an nemi in gabatar da nasiha akan wani maudu'i wanda maudu'i ne faɗinsa yana da yawa, amma kuma za a ce wani abu saboda amfanin ya haɗe mu gaba ɗaya. Shi ne maudu'in ahammiyatul ilmi wal amali bih, muhimmancin ilimi da kuma muhimmancin aiki da ilimi. To kamar yadda muka saba, maudu'i ana faɗin abubuwan da ya ƙunsa, don haka ga yadda zai kasance a gurguje. Na farko za mu yi bayanin mi ake nufi da kalima ta ahammiya da kalima ta wato al-ilm. an gane ko a larabce na biyu za mu zo mu ɗauki nuktoci point ko points guda hudu ƙarƙashin abin da ke nuna muhimmancin ilimi sai kuma abu na uku wanda shine na ƙarshe abin da yake da alaƙa da ilimi da aiki an gane ko waɗanda su ne ne kusa guda uku da nake so in tattauna saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba minti 45 ne zuwa minti 50 to muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukumin mu da mu da ku gaba daya kalima ta ahammiya kalima ce wadda ta samo asali daga hamma hamma shine da ha babba ba hamma da Hausa ba da ha babba da mimun da mimun yana nufin ya so ya aikata abu ko yayi burin aikata abu shine kalima ta hamma kuma ta zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alqur'ani mai girma walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih walaqad hammat bihi akwai maganganu da dama a wannan wurin taso annabi yusuf yayi lalata da ita wal iyad billah wa hamma biha waɗansu malamai suka ce shi kuma ya kokarin tunkuɗe ta waɗansu malamai suka ce wa hamma biha ya so ya aikata amma laula an ra'a burhana rabbih in ba dan da yaga hukunci wato na ubangijin sa ba ko hujja duk da yake suna cewa ya ga annabi yakubu ko kaza wannan ba shi bane almuhimmu dai Allah subhanahu wataala ya nisantar da shi daga wannan abin to kenan kalima ta hamma tana nufin ka damu da abu ko kana son abu ko kana son ka aikata abu to in an ka ce hadha amrun muhim wannan al'amari ne mai muhimmanci sannan ana cewa ahammu wannan shine mafi muhimmanci to yana daga cikin abin da muka rasa wanda musulunci ya karantar da mu da wannan idan mun samu lokaci wata rana za a yi karatu akan wannan shine abin da yake da muhimmanci da abu wanda yake mafi muhimmanci abinda turawa suke kira priority a tsarin rayuwa dan adam bai iya yin komai bai iya samun komai to amma zai gabatar da abinda yafi muhimmanci da farilla da nafila wanne ne yafi to sai aka ce a gabatar da farilla akan nafila da wajibi da abinda yake ba wajibi ba to shine ba mu da a kasashen musulmi da Afrika a cikin al'amura da dama da riga wanda zaka sa bayan kana da sutura da littafi mai tsada wanne ne yafi muhimmanci ga littafi ga riga amma kana da sutura wanne ne yafi muhimmanci littafi ko to yau ka iske mutun yana da sutura ta jika 200 amma bai da littafin dala 100 jiran yake sai laraba sun kawo tim saboda qur'ani ba a dauke shi ma ana sayar alqur'ani ba duk da yake ba a sayar alqur'ani ana cewa fansa an gane ko saboda bamu dauki karatu da muhimmanci ba shi yasa littafin alqur'ani da muke nema aljanna da shi sai dai a bamu kyauta da wuya ka samu wanda zai tunanin ya sai dauki kudi ya sai littafi ala ayyati hal wannan ba shine mawdu'in mu ba to in an ce ahammiya abinda ke nuna muhimmanci shine larabawa suke kira malaman nahwu da sarf almasdar as-sina'i kun san muna da almasdar al-mansub da almasdar as-sina'i yanzu an ka ce ghufran مصدر ني غفرانية المصدر المنصوب لي أما أنك تي أهم أسلين سسوناني جا أنك تي أهمية سننسى المصدر الصناعي دي أول ألباء اللي بيباسوا من بطاقة كارنسو ياكو ما سونا كديبا تكين القرارات النحوية والتصريفية نا الشيخ الخالد العسيمي ذاك قولت أن المسألة لي ما سيوا أهمية العلم مهم من تي إلمي كلمة إلمي واتوتنا دا أبو قدابيو الإلم yana da alaka da wani abu da ake kira idrakul masail shine ka cimma mas'aloli ka san su sannan kuma akwai almalaka litamyizil masail shine ka samu iko na yadda zaka rarrabe mas'alolin iri. Yanzu akwai wanda za a kawo mas'ala bai santa ba, amma idan aka bashi dama zai yi bincike bisa ga ka'idodi na ilimi har ya kai ga sanin wannan mas'ala din. To wannan shi ma ilimi ne, malaka ake kiran shi. Akwai kuma ilmul masail, ka san mas'aloli, ma'ana ka karanta su. To wannan shine bambanci tsakanin malamin ulumul ala da malamin ulumut tatbiq. Malamin fiqhu ya karanta mas'aloli sai ma ya haddace su, amma bai san dalilan su ba, bai san yadda za a muqarana da wata mazhaba ba, balle ya fitar da wata mas'ala, balle ya san wace mazhaba tafi karfi da wani dalili yasa kuma tafi karfi. Shi ko malamin usul ya san ka'idodin, amma idan aka bashi zai je ya dauko littafin ya dauko masail din ya aza ka'idodin yayi bincike ya gane wace mas'ala ce tafi karfi. Wannan shine bambancin su. To ilimi da Hausa ma muna cewa ilimi kalima ce wadda ana mata jam'i akan al-ulum, ilmin muka daban-daban, wanda kuma akwai sabani tsakanin malamai shin ana cewa ulum ko ba a cewa tunda masdar ne. Amma zance mafi inganci ana yin jam'i na masdar kamar yadda malaman kufa suka faɗa, domin alqur'ani ya zo da shi, ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. To adh-dhununa nan jam'i ne na adh-dhannu, dhanna yadhunnu, dhanna, tunda qur'ani ya zo da shi magana ta kare. Sannan kuma malamai suka ce saboda buƙatuwa muna da ilimin nahwu, ilimin sarfu, ilimin balaga, ilimin muka daban-daban. To dole ana buƙatar ai musu jam'i a ce al-ulum, dan haka cewa ba ai masdar jam'i wannan zance ne mai rauni. Ala ayyati hal, wannan bayani ne wanda ya shafi ɗaliban ilimi, kuma dole sai an gabatar da shi wani lokaci, saboda bai dace ai magana kan abu ba a san asalin sa ba. Yanzu a gurguje zamu zo akan wato nukta guda hudu da ni fada waɗanda suke nuna muhimmancin ilimi a duniya da lahira. Abin mamaki, al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'umma ce wadda ta ginu akan ilimi, amma yau mu ake dangantawa zuwa ga jahilci. Da an ce kasashen musulmi, aka ce kasashen Afrika, sai a ce kasashe ne na jahilci, kasashen da ba a ba ilimi muhimmanci ba. In an ce al'ummar musulmi, sai a ce al'ummar da bata san darajar ilimi ba. Har suna cewa in kana son ka koye ma dan Afrika wani abu, to shine ka sanya wannan abin cikin livro, ma'ana in ka sa abu cikin littafi, to dan Afrika sai ya mutu bai ganshi ba, saboda baya karatu. Kun ga wannan zagi ne suka yi mana mai girma. Idan muka duba kamar yadda muka sani, in ka diba cikin babu bad'il wahyi, an gane ko, a cikin sahihul bukhari hadisi mai tsawo na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, malamai suke cewa lokacin da jibrilu ya bayyana ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda kuka sani hadisi ne mai tsawo, kalima ta farko da yayi masa bayani yace mishi mi iqra, shine kai karatu. Ashe al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunanta ummatu iqra, al'umma ta ayi karatu. Amma kuma sai ana ce mun jahilai. Akwai wani malami na kasar Kuwait, Bishari Rashid Al-Affasi, yana da qana sunanta qanatu iqra. Iqra umurni ne daga Allah, kuma bai ce ka karanta ba, a'a ka karanta al-Qur'an, saboda al-Qur'ani shine mabudin kowane ilimi a duniya. Shi yazo ya fitar da al'umma daga cikin jahilci, kuma shine sanadiyar ci gaban al'umman musulmi a lokacin da suka yi aiki da shi. Musulmin nan su suka karantar da duniya, suka yi insha na wani gida a zamanin daular Abbasiya, ana kiransa Baitul Hikma ko Darul Hikma. Sannan musulmin nan su suka yaƙi kafirai har suka je a ƙasar Spain, Espanya ta yanzu, suka kafa daular da ta fi shekara 150, suka karantar da turawa ilimin duniya, wanda yau duniya da shi ne take tinƙaho. Manya-manyan kasashen da ake tinƙaho da su ba a wuce turai ba, da ƙasar Amerika. Wanda ya gano ƙasar Amerika har ya yi shaida shi ne Christophe Colomb, kamar da suke cewa dan kasar Portugal wanda kuma a Spain ta nan ne ya samu ilimi na geography na musulmi wanda da shi ya amfani har ya je gano kasar America. Ashe kasar America wato samara ce, ana iya cewa ɗaya ne daga cikin fa'idodin da ilimin musulmi ya haifa. Duk da yake sun ce wani dan kasar Misra ya riga shi, amma shi bai shaida ba ko sun ɓoye saboda ɗabi'a su ce. A gurguje ba wannan ba maudu'inmu ba ne, amma larabci ya zamana shekara fiye da 850 shi ne yare na gwamnati a Turai, sannan shi ne yare na ilimi, langue scientifique, scientifical language a ƙasar Turai. Musulmi ba su sani ba, suna nan kwana, manya-manyan masanan na musulmi ne. Ala ayyati hal iqra, kai karatu. Ashe wanda bai yi karatu ba, malaman usulul fiqh suna faɗa cewa al'amru yufidul wujub, umurni yana nufin wajibci. Ashe yin karatu abu ne wanda Allah ya wajabta mana, sai dai anan sai mu ce to abinda bai yiwa mu samu aljanna ko mu shiga aljanna sai da shi karatun shi ya zan wajibi. Abinda kuma bai zan wajibi ba, to shikenan sai mu dauke shi a matsayin umurni a cikin sa ba wajibi ba. Kenan abinda an wajibi, karatun shi wajibi. Karatun Fatiha, sanin yadda za a karanta Fatiha wajibi ne. Akwai abinda kuma fardu kifaya ne, waɗansu al'umma in sun kai sun isan mawansu, karatun likitanci, bai yiwa kowa ya zan likita ko ba kana bane, amma wajibi ne kowa shi sallah. To kenan koyon karatun Fatiha wajibi ne akan kowa, ya zan fardu ainin. Amma koyon ilimin likitanci fardu kifaya ne, idza qama bihi al-ba'du saqata 'ala al-baqi, idan waɗansu suka yi sun dauke ma waɗansu. To ashe mu da al'umma ta karatu iqra, lahira Allah zai tambayeka nace kai karatu ba kai ba, domin al'amru yufidul wujub. Ashe idan ba kai karatu ba karka sa tsammanin kafira. Yan uwa musulmi, kafin in ci gaba da bayani a gurguje, shi ne cewa to ilimin nan da aka ce a yi karatu ana samun shi ne ta mi, ta hanya guda biyu. Hanya ta farko, a samu malamin da zai karantar da kai kuma malamin ya san abin. An gane ko in mun ce malami ba dole sai malami bai karantar da abin ba, a geography malaman geography su ne malamai a wannan guri. Dole mu fahimci wannan, wato ilimi yana buƙatar malami. Duk wani tsari da za a fiddo a duniya a ce za a yi karatu in babu malami, wallahi ƙarya ne. Wani allin addirasa an bu'ud ba ta isa, tana taimakawa ne. Shi yasa waɗanda suke ƙoƙarin koyon karatun alƙur'ani ta fuskar su saurari kaset ko su saurari internet ko su sayo biro bik wanda za ta koya ma ƙur'ani, sunan shi wannan hayaniya, a wannan biro zai taimaka maka ko kuma wannan internet saurari zai taimaka maka, amma wannan bai zama matsayin malami. Duk da Turawa da suka ƙirƙiro na'urori masu aiki a kamfunna, kuma dole sai mutum ya yi aiki. Dalili saboda ita na'ura programming ta aka yi, shi ko ɗan adam ba a programming sa, yana iya canza niyya, ya san abin da ya dace, ya san abin da bai dace ba. Ka zo ka ɗauko na'ura bika, ka ce ta koya ba, ka danna ta karanta. To kai yanzu in ka karanta za a gane shin kayi kuskure ko baka yi kuskure ba, kayi daidai ko baka yi daidai ba. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fi kowa, shi hanyarsa ta ilimi ta farko wanda ita ce dama ake nema, ya zama to kana da malami. Kawai ka ce kayi karatu babu malami, kamar irin yadda ɗalibai suke so a ce sun zama malamai, wani ba alfahari da ke ba san malaman sa ba. Alhali manya-manyan malamai na duniya ma abin da suke alfahari da shi, suke tinkaho da shi, shi ne a ce ga malaman shi. Mu ko yanzu sai mu ji a ce a shi babu wanda ya koya mai karatu, to shi ɗaya ba ka ilimi kenan. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da malami, allamahu shadidul quwa, kaji Jibril ya karantar da shi. Shi yasa da aka tambaye Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa hanyoyin da ake samun ilimi guda biyu ne. Na farko ya yi bayani shi ne ya zamanto littattafai, amma ba kowa kuma zai samun karatu ta littattafai ba, sai wanda ya ginu a ilmance, ya san ulumul ala, ya san ka'idodin ilimi, to sai ya yi karatu. Littattafai na malamai na gari ya karanta su, masu aƙida ingantatta, ya samu ilimi. Sannan kuma littattafan da babu aƙida ta gari, in ya ginu a aƙidance ya ilmantu, sai ya rinka leƙawa ya gano abin da bai da kyau don ya faɗakar da al'umman musulmai. Hanya ta biyu, in ji Sheikh Ibn Uthaymeen, ita ce asra wa atqan, hanya mafi gaugawa ta samun ilimi, kuma hanya wadda ta fi kyau wajen samun ilimi shi ne ya zama to kana da malami. domin malami zai iya tattaro ma ilimin littafi 20-30 ya baka shi a lokaci guda sannan ya tace maka ya nuna ma wannan yana da kyau wannan bai da kyau to shi yasa wanda yake son ya zama malami cikin lokaci kadan ba tare da mu'amala da malamai ba hayaniya ce yake yi Allah ya mu nutsari to ala ayyati hal dai qur'ani ya faɗi cewa ai karatu sannan kuma hanyar da ake samun karatu na farko malamai waɗanda za su karantar da kai masu ilimin masu tsoron Allah masu inkantattar aqida nabi kuma litattafan da zaka duba litattafai waɗanda suke nagari waɗanda suka yi su sun yi su ba dan neman duniya ba kuma sun bayyana gaskiya tare da bayyana dalilai da kuma abinda an mafi rinjaye cikin dalilai in ka gino akan ilimi kuma kana iya kai bincike akan litattafan da ba nagari ba don ka bayyana bandar da ke cikin su mun fahimci wannan ko wannan ita ce nukta ta farko game da abinda ya shafi muhimmancin ilimi kafin na yi dogon bayani ya ishe mu abinda ke nuna muhimmancin ilimi a cikin addinin musulunci akwai nasoshi da dama dan maudu'in mu shine muhimmancin ilimi ba falalar ilimi ba ko ba haka dan bane to amma wannan zamu bar shi karshe mu dan tabo kadan daga cikin falalar ilimi ko da abubuwa ne guda uku malamai suke cewa shi ilimi shine wasila li tahririn nas min al-juhal wal-kuffar wad-dajjalin in ana son a entar da al'umma daga kafirai ana son a entar da al'umma daga jahillan da suka dauki rawanin malamai suka sa an gane ko in ana son a entar da al'umma daga macuta waɗanda suke son su ci da addini su bautar da mutane da sunan sun yi karatu ko da sun yi karatun ko busi ba to sai da karatu yanzu gashi nan ana cewa independence na kasashen musulmi independence ina independence take ilimi kala biyu ne ilimin da zaka sai da zaka bauta ma Allah ilimin addini sai ilimi na kuma bincike domin wasu suna kira sa ilimin duniya a shi ma ilimi ne na addini don addini yace ku tashi ku nemi ilimin duniya da zaku kare addinin ku da kasashen ku Allah ce ya hore muku wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kasai sai muka zo muka yi bacci sai turawa sun kirkiro wani abu sai mu ce a ai sun yi kokari reshen shi suka yi sun yi bincike ne Allah ce ya hore ashe kai kwa baccin da kake yi kai ne annan kana bacci Allah ya ce ya hore maka duk na'urar da za a kirkiro ko za a kera bature ba halitta ta yi ba a abu uku yake da su na farko shine zai dauko halitta Allah ko karfe ne ko roba ce ko wani abu ya gyara ta ya hada ta na biyu zai kalli yadda Allah ya halicci tafiyar halittunsa sai ya dauka kun ga mota ta hawa an kalli jaki ne yadda yake daukar dan adam a hawa a tafi ko doki mota ta daukar kaya talam ko trailer an kalli raƙumi yadda yake daukar kaya da kuma jaki yadda yake daukar kaya salula an kalli yadda sako na sauti yake zuwa ga dan adam sai aka yi amfani da wannan aka yi abinda zai kai mai sauti daga nesa jirgin sama an kalli yadda Allah halicci wato tsuntsaye masu tashi sama da kuma kifayen ruwa masu tashi sama su yi tafiya mai nisa sannan su dawo su da anka hankalta tashin su da yadda suke amfani da iska sai aka yi jirgin sama computer an kalli kwakwalwar dan adam Allah ya yi mata dama ta rike abubuwa kuma ta aje su cikin sashi-sashi sai aka kirkiro ta sunanta na'ura mai kwakwalwa ashe wata halitta ce ta Allah suke kallon yadda yake Allah ya halicce ta yadda take gudanar da al'amura sai su tafiyar da ita mun fahimci wannan da kyau ko bayan sun fahimci wannan kuma sai su yi kwaikwayo in an yi wata na'ura mai magana mai daukan magana inda Allah bai halicci dan adam ba yana magana ana sanin yadda za a yi a aje magana ba zai yiwuwa ba Allah ya kyauta to a nan yan uwa musulmi ilimi shi zai sawan mu samu ƴantar da al'ummominmu daga kafirai shi ne ma'ana mu tashi mu nemi ilimi na ƙere-ƙere da na kimiyya sai mu wadatu da kafirai amma an ce an samu ƴanci al'ummar da ba ta iya buga makanta kuɗi al'ummar da ba ta iya buga makanta ba ta iya ƙera makanta mota ba ta iya ƙera makanta jirgin sama ba ta iya ƙera makanta komai ta banci ma zaune hatta da arzikin da Allah ya halitta a cikin waɗannan ƙasashen na ƙarƙashin ƙasa ba za ta iya fitar da shi ba, sai dai ta gayyato kafirai su fitar da shi. Sai mutum ya je ya siyo tsohon mota wadda Turai ta kai shekara 15 ana hawa, idan ba an ka kama ka da ita Turai sai an yi ma tara sai a kawo ta Afirka, idan aka siyo ta aka kawo dan Afirka ya gaza ya danna ta yin sai ka ja ce sabuwa ta. Sai mutum ya je kasuwa ya siyo ushu, akwai premium shuwa da deuxième shuwa, kaya ne waɗanda daga Turai sun ƙare aiki da su. Sai mutum ya zo ya siyo wando, bai san ma ko wandon ɗan luwaɗi ba ne na Turai ko mine ne, sai zaka yi wanki, in yi wanki sai hisa, in yana tahiya sai shi na lankwashewa har da baba ne da mamma shi bai gaisa ya haihuwa duniya har alfahari shi kai in nan ya mai da aka ji a ce duk ya mai babu irin wanga. Wai shi bai so ya sai sabuwa, ya so ya tsebo cikin ƙosho, don cikin ƙosho ba a yi samun irin nashi. Mutum na taya ya sa wandon tsohon ɗan luwaɗi yana ganin yana haihuwa a duniya. To don haka mu daina yaudarar kanmu. Turawan nan da kuke ganin suna farlanta mu, gwamnatocin mu waɗansu abubuwa suna farlanta mu da, ko kai an ka aza wurin gwamnatocin akwai abin da ba za ka iya yi ba, don shugaba bai iya shi kadai ya yaƙi wata al'umma sai in al'ummar shi tana iya yaƙar su. To kai ka auna kanka me kake da shi na wadatuwa zuwa ga kafirai kafin ka ce a yaƙe su. Muna iya yaƙar su amma akwai hanyoyi, lokacin mu bai kai ba, mun nuna ba, ba mu iya kera maka mu kuɗi. Yaran da muke amfani da shi nasu ne, na'urorin nasu ne, suke kera makamai sun kewaye mu. To dole sai mun zama to muna da tunani ingantacce zamu iya yakar su. Amma haka a tashi ai wai kana cewa a yake su, kuma su suna gaya maka cewa kai ba komai kake a duniya ba. Dalili kuma suka ce kasashen Afirka na musulmi sunan ku le pays consommateur ad-dawl al-istihlakiyya, kasashen da ba a da aiki sai amfani da abin da waɗansu suka yi. Suka ce abin da kuke yi guda biyu ne, wannan kun gwane ciki, kun san gwaraye. Na farko shine a kawo kwano cike da tuwo, ko da aka jima wasu kan ansa made in Nigeria, made in Turkey, an kare da shi. Wani lokaci ba ko da abinci ga karewa har da sauran surati ga tashi, maza sun kare da shi, sauratun cikin ciki zai hucewa. Na biyu kuma shine suka ce in dare yayi ku yi ma mata ciki su aihu, sun ka ce banda su ba abin da kuke yi. Suke kawo muku riga, suke kawo muku tisi, suke kawo muku shadda, suke kawo muku mota, suke kawo muku mashin, suke kawo muku abinci, ba za ku iya noma abincin da za ku ci ba, suke gina muku makarantu, suke fitar da arzikin kasashenku, suke muku komai. Sai kun ga ce za ku yaƙe su. To yaƙar za ta yi amma da ilimi, ba haka kawai hayaniya ba a tashi a yi surutu. Ya kamata mu san halin da muke ciki ƴan uwa musulmi. Na biyu, in mun ƴantar da kanmu daga kafirai ta hanyar ilimi ne, kuma ilimi wanga na ƙere-ƙere da bincike. Na biyu, sai ƴantar da mutane daga juhar. Duk inda babu ilimi, in ba a yi karatu ba, matsalar da take faruwa jahili zai sa babban riga ya yi rawani. Ba na ce duk wanda ya sa babban riga ya yi babban rawani ba jahili ne, ba haka nake nufi ba, amma waɗansu suna shiga burtu. An gane ko? Sojan gona in ji Kanawa, sai su je su ɗauki rigar mallamta sai su ɓatar da mutane. Shi yasa wani zai ce shi wali malami na, daga wali, daga malami ya zan wali, daga wali ya zan gausu, daga gausu ya zan annabi, daga annabi ya zan mala'iki, daga mala'iki ya zan Allah. Kun gani inda akwai ilimi wannan aqida tana samun gindin zama. To da yawan mutane yanzu suna nan duk sun bayyana waliyai na ƙarya. Shi yasa ba wai waliyan ne babu ba, a'a akwai na ƙarya, Allah ma ya faɗe su. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وليا الله كما الله يفعل إنسوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية للتافي التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الله يكوتا كنا إذا منا سمو أنت الدمتاني دقا جاهل لي وأن نسوك ساري قمع لمتا a ko ina suke a duniya sai mi sai ta fuskar ilimi. Kaga wannan yana nuna muhimmancin ilimi. Sai abu na gaba, ƴan uwa musulmi, yadda za mu ƴantar da kanmu daga ad-dajjali. Wani yayi karatu amma ba Allah yake so da ilimin sa ba, ba lahira yake so ba, akwai su. To ya za mu yi mu ƴantar da mutane daga gare su? Shi ne ai karatu. Shi yasa duk wani makaryaci wanda gaba da fatawa ta ƙarya da an yi karatu, sai ga ya bace. da kaga malami bai son malamai na Allah masu wa'azi don saboda a gane addinin Allah to ko yayi karatu mutuncin malami ne ba malami ne yake so a gane gaskiya ba don tushe yake karewa Allah kai mun sani nukta ta biyu karkashin wannan shine wato muharabatu tughati wal ghula in an samu ilimi za a yaki at-tughat at-tughat jam'i ne na at-taghi mutum mai girman kai dama a duniya mutum biye a matsalar duniya at-tughat masu girman kai galibi kuma abin da ke sa su in mutu ya samu wata ni'ima ta duniya kudi ne mulki ne ilimin addini ne an gane ko ilimin duniya ne irin wanda turawa suka samu yanzu suke girman kai a duniya ko jama'a ce ta yarda da kai ko kana da kai dan family ne at-tughat to yan ana son a yake su sai da ilimi wal ghulatu jam'i ne na al ghali mai ketare iyaka to su at-tughatu galibi ana samu su cikin masu kudi ko masu ilimi an gane ko saboda wata ni'ima ta duniya amma al ghulatu masu ketare iyaka jahili ne ke ketare iyaka don shi jahili an ce a tsaya nan sai ya ce a shi sai ya wuce iyaka duk matsalar duniya cikin wadannan mutane guda biyu ta kare at-tughatu wal ghulatu to yan ana son a yake su sai da mi sai da ilimi yanzu kuna gani kasashen turai da aka waye ba wani shugaba dan diktatoriya da za a yi ya zauna a kasashen su da ka zo musu da wannan tsari kwana biyu ne sun kare da kai don mailimta na akwai na duniya a kasashen su ta fuskar shari'a sai a ce an tsige ka ba sai an yi halbe halbe ba wani juyin mulki ba ka taba jaji juyin mulki turai mailimta ne ba a bukata a kashe kowa ilimi ya kawo ka kuma ilimi zai tafi da kai shi yasa kuke ganin duk inda ilimi yake masu girman kai ba sa cin karinsu babu babbaka bari in ƙara baku wani misali afirka kafin turawa su zo da yake akwai jahilci babu ilimi na wayewa masu mulki a wannan lokaci sarakai sun cika nasu babu babbaka abinda ba a yi ma ɗan adam shi ma ɗan adam ko ba ka nan bari amma yanzu da demokradiyya ta zo ta turawa ba mu cewa dukkan ta sharri na ta kawo wayewa duk da yake wayewa kuma ta yi yawa har ta wuce iyaka yanzu karuwa take bacin shugaban ƙasa da malami ko ba ka nan bari karuwa da dan kwaya hisha kwaya shi zagi mallamai ya zagi kowa da kowa to kuma nan demokrasi ta wuce iyaka amma kuma ta sa da yawan azzalumai masu girman kai ta baddar su at-tughat al-ghulatu masu ketare iyaka da sai ka ga mutum duk abin da ya gada ma yake fadi ya ketare iyaka cikin addini ana ta abubuwa babu wani tunani saboda mi saboda jahilci ya zo yana yi dandazo amma yanzu da ilimi ya zo a in ka gaya mutum sai ce to akrama kallahu da Allah ba da aya ko a bani hadisi wani malami na san shi wata rana nazo gidan shi muna hira sai ce sai wani malami yazo sai littafi anan yamai ne sai ce don Allah bashi littafin fiqh littafi na fiqh sai aka ce to za a baka littafi sai ce a littafi na fiqh amma bai tare da dalilai wanda ana faɗin dalilai yace ka san wasu shaggun yara akwai a zamanin nan in ka karanta musu mas'ala sai ka ba su ayar hadisi alhali ko mallamai na dama na fiqh suna faɗin dalilai kuma ba kowa na aba dalili ba wanda zai iya fahimtar dalilin amma saboda makaryata sun yi yawa yanzu da ka dauki littafin al-mughni li ibn qudama ko ka dauki bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid zai baka mas'ala ya baka dalilai ya baka sabani ya baka dalilan da suka sa akai sabani waye ya ilimi kenan to ya ana son a yaki at-tughatu da al-ghulatu dole sai an yi karatu abuna gaba daga cikin abin da ke nuna wato muhimmancin ilimi an gane ko shine hanya ce ta tsira duniya da lahira ba yadda za a yi a tsira duniya da lahira wallahi in babu karatu aqida tauhidi an gina ta ne akan ilimi fa'lam annahu la ilaha illallah sai an sani shi yasa bari ganin turawa sun ci gaba duk cigaban su cigaban mai rijiya ne ba ilimin su bai da amfani ba kwata-kwata a'a akwai abubuwa da kere-kere da sun ka kawo amma menene fa'idan mutumin da bai san wanda ya halicce shi ba menene fa'idan wanda ga cewa est-ce que Dieu existe ilimin falsafa sai a ce falsafa ita ce tushen ilimi amma wai cikin falsafa aka ce est-ce que Dieu existe to yanzu wanda bai san Allah ba ko yake shakka akwai Allah wanda ana sifanta shi da ilimi bayan kuma kasashen shi ma ana ganin mahaukaci ne amma haukaci ya mutu wanda amsa ta est-ce que Dieu existe ba abu bane wanda ake tambaya shi yasa ma wannan sharrin suka kawo shi a kasashen musulmi ana kiran sa nazariyatu shakk wai nazariya theory ta shakka wanda kasan misra wadansu sun yi tabaddi wannan har suka zo suna shakka cikin komai shakka cikin alqur'ani shakka cikin labaran alqur'ani shakka cikin shi'rul jahili shakka cikin komai wai sai kai shakka sannan ka kai miskar nan ka kai ga hakika wannan ƙarya ne annabawa da suka yi da'awa ba su fada intilaqi da'awatihim ba ta fara min ash-shakk ba bal min al-yaqin shi yasa suka ce ma kafirai afillahi shakkun fatiris samawati wal ard yanzu a cikin al'amarin Allah ana shakka kuma Allah shi kage halittar samai da kasai in dai hankalin dan adam bai yarda da salula za ta yi kanta ba mota za ta yi kanta na'ura za ta yi kanta ya za a yi hankalin dan adam yadda cewa samai da kasai da abin da ke cikin su da tsarin da suke a kan shi haka kawai sun ka samar da kansu wanda irin hankali da wannan tunani shi yasa wannan tambaya eske do you exist like philosoph an gane ko tunda ba duk philosoph ne suke cewa babu Allah ba ko Einstein da an ka tambaye shi akwai Allah da yayi tunani yace to ya san dai wagga duniya da take tafiya akan wasu ka'idodi to tabbas wannan forsukin in dai akwai Allah to wannan forsukin da take tafiyar da waɗannan ka'idodin to ita ce Allah amma abin tambaya a nan Abu Jahal Allah yace wala insa altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulun Allah lokacin da wannan aya ta sauka Abu Jahal na da rai da Abu Lahab da za a tambaye Abu Jahal a wannan lokaci waye halice ka zai ce Allah ashe fi Abu Jahal ya yi filosof don shi da an tambaye shi ya san amsa wanga ko tulincin banza da zai ba shi kada ka cikin rabi shi yasa professor kin da suke karantar da filosofi in kuka zo wannan shafita ku nuna akwai Allah subhanahu wataala kar ku bar matasa sai sun kai shekara 18 suna cikin tutsar balaga sai a ce musu studio exist wani filosofi ya ce babu Allah ko haɗu da Allah wani filosofi ya ce a to gashi nan dai a dai tsaya dai ba a sani ba ya bar ɗin mutane cikin shakka saboda 18 san yaro yana cikin shakka wai da shakka akwai Allah da kyau in ji kare da garawa kura bayan wannan ya ku ƴan uwa musulmi wasila ta cin nasara duniya da lahira yanzu abin da yasa ba ma cin nasara a cikin ayyukan mu ilimi abab ilimi na duniya yayi mu da karamci duk da yake ilimin addini yanzu ya farfado kwarai da gaske amma ilimin wato abin nan ilimin duniya yayi mu da karamci shi yasa kuke ganin nasarar da muke son mu ci ba ma iyawa muna son mu gina makarantu ina ilimi ina kuɗi muna son mu samu abubuwa waɗanda su taimaka mana don gina addinin mu babu nasarar da za mu ci mu nuna mu wani abu ne a duniya mu nemi ilimin na duniya yau ga Rasha ta mamaye yanki na Ukraine da yake suna da karfi a duniya waye musu magana ga Isra'ila ta yi shekara da shekaru tana kashe musulmi waye isa mata magana America ta mamaye Iraki America abin nan ta so ta tumfuke gwamnatin kasar Suriya Faransa ta tumfuke gwamnatin kasar Libya Gaddafi ko da Gaddafi yayi wasu kurakurai ko wasu abubuwa ai Gaddafi ba mala'iki bane sannan kuma ai aunawa za mu yi mu a matsayin mu na masu hankali wani ya ce a'a saboda musulmi na an canza mai kwakwalwa bai sa abin da kai ba ya gigice ya zan dimamme sai ka ji ce a'a su suna bayan Sarkozy to kana bayan Sarkozy nan Niger abu guda zan faɗa maka shine babban masallacin ƙasar Niger gaba ɗaya kaf wanda Niger take yi Gaddafi ya yi shi haka ne ko ba ka ba Mosque de Gaddafi to wani na ito ba don Allah ya ba wannan tsakanin shi na da Allah ko ba ka dan bane to Sarkozy ka kamin masallaci guda wanda Sarkozy yayi cikin Niger ko da taki guda na ko da ba don Allah ya ba kamin shi yana da kyau musulmi musa abin da kuke yi na fata ana fahimta ka kuma kowa ya ga Gaddafi ya sallah ban taba ganin da Sarkozy yayi sallah ba ko ba ka dan bane to Allah ya kyauta ala ayyati hal ɗan uwa musulmi abinda nake so in ci cikin wannan karatu game da karkashin wannan nukta shine wasila hanya ta cin nasara a duniya da lahira to dole sai da ilimi ilimin addini kuma da ilimin bincike a duniyance ta haka za mu ci nasara ba ɗaukako da al'umman mu ɗauko martabar mu matuƙar ba haka ba ba abinda za a yi muna nan wuri guda sai dai a yi ta surutu da hayaniya nukta ta ƙarshe saboda lokacinmu yana ƙara farfaɗowa shine wato dama mun ce ahammiyatul ilm na faɗi abubuwa guda hudu game da muhimmancin ilimi ita ce kalima ta farko da ta sauka a cikin alqur'ani sannan kuma hanya ce ta yantar da mutane daga kafirai da kuma jahilan da suka ɗauki riga ta mallamta da kuma ad-dajjalin waɗanda sun yi karatu amma sun nemi duniya da wato ilimin su Allah kai mu nasari abu na uku mun kawo hanya ce ta yakar at-tughatu wal ghulat an gane ko sannan kuma abu na hudu hanya ce ta cin nasara duniya da lahira sai nukta mu ta karshe game da abin da ya shafi wato muhimmancin aiki da ilimi muhimmancin aiki da ilimi akwai asar da ake ruwaitowa daga Abu Abdurrahman As-Sulami yana cewa mun koya waɗanda suka karantar da mu daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kasance su Uthman ibn Affan radiyallahu an da sauransu suna gaya mana cewa idan suka je za su koyi aya 10 ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan su je su yi aiki da su sannan su kara wannan afarkin akwai sabani a wajen malamai kan ingancin sa domin Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin Al-Musannaf Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi ina fata an fahimce ni an gane ko to amma dai da Ibn Jarir al-Tabari waɗansu malamai sun nuna wannan asarkin bai inganta ba amma akwai riwaya da aka yi da Abdullahi ibn Mas'ud malamai suna nuna wannan riwaya mawqufi ne akan Abdullahi ibn Mas'ud cewa suna koyon aya 10 su je su yi aiki da su ma'ana wannan abu ne wanda ke sahabbai ko da ba dukan su ba suna ɗauka ayoyi ne gurgurdan abin da su yi aiki da shi wannan yake nuna mana muhimmancin aiki da ilimi wannan yake nuna mana muhimmancin aiki da ilimi to amma shi ilimi ana gabatar da shi ne akan komai kun ga ilimi yana gaban hankali mu'tazila wata mazhaba ce sun gabatar da hankali akan ilimi sai suka samu matsala domin hankali yana da iyaka to in an ka fassara aya ba ta dace da hankulan su ba sai su ce to wannan hankalin da ya kamata a gabatar su wanda shine yanzu da yawan mutane suka dauki wannan mazhaba ana kiransu al-aqlaniyun da kuma al-madrasatu al-aqliya al-qadima wal-haditha wani malami dan kasar Burkina Faso Kindo yayi bincike akan wannan mai so zai nemi binciken sa al-madrasatu al-aqliya wa atharuha fi at-tafsir ko wa atharuha fi al-ulum ash-shar'iyya in mutun yana son yayi bincike abin da nake son ni ce anan yanzu turawa suna amfani da hankulin mu yan an ka ja aya sai a ce a wace ta dace da hankali da ilimin ka da na Allah daina da zaka cewa duk abin da Allah ya hudi sai hankalinka ya gane a'a sannan kai baka da ilimin bincike manya-manyan profesoshi na duniya masu laboratoire masu research sai sun yi research kinsu sun kare sai su yi conference de presse su nuna sun shiga addinin musulunci saboda binciken da sun ka gabatar commando costo yayi haka yanzu ba shi yasa saudiya suka kebe wata hay'a da ake kira hay'atul i'jaz al-ilmi an gane ko arabatul alam al-islami malan zamu tura abin nan nasu kana da shi ai ko wannan na bincike tare da jami'a 120 na duniya suke bincike na research al-i'jaz al-ilmi fi al-qur'ani was-sunna manya-manyan masana waɗanda sun yi nisa a duniya sai su gaya maka al-qur'ani ya faɗi kaza bayan shekara 1000 da kaza an gano hakikatan abin da qur'ani faɗi haka nan kai kana nan ka ci to ka koshi baka komi ba amma sai baka da laboratoire breve ta gare ka ko ba ko ma menene baka da laboratoire baka yi karatun kwarai ba kuma kana zo ko kana son kai fito da alqur'ani Allah ya muni tsari ala ayyati hal ilimi yana gaban mi yana gaban hankali idan aka ce ilimi ya zartar da wani abu musamman ilimin shari'a to ba a cewa sai a tsaya sai hankalinka ya gane dan kana son ka mai da kanka daidai da Allah ne ko da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a antum a'lamu am Allah kai kai Allah sani ne daga ranka zaka cewa duk abin da Allah ya hudi sai hankalinka ya gane da yawan abubuwa yanzu in ka je farmasi zaka sha ma za a abin ga za a baka magani sai ka ce kana da ciwo kaza sai shi ya dauko magani ya baka to lokacin da an kai maganin baka nan sai ka ce a kai ni ban shan wannan magani a gaya mini da wani icce aka dauko a wani wuri ne aka je aka hada ya aka yi bincike aka hada wannan maganin har aka hada shi aka kawo shi a nan Niger sannan a bani insha likita na wannan lokaci yana da wannan lokaci to shi Allah da ya halicci sammai da ƙasa ya abubuwa na asrar waɗanda ba ku sani ba kuma sai tsaya dole in zai magana komi 100% sai ka gane yadda duk yadda Allah ya halitta a shekara da aiki dan gaba guda ta dan adam ana research har zuwa akari ba akan ta a duniya specialist na ido specialist na kafa specialist na kashi specialist na kwata jikin dan adam specialist na jini a cikin specialist guda ma sai ka iske tara raba 50 60 yau shi zaka gane su kai maza maza kai kokari ka iya sallah don kayan ku hadu da Allah ya yi maka sauki to dan haka ilimi abu ne mai muhimmanci a musulunci shi yasa kuka ga musulunci ya ba mu labarin dalilin da yasa aka fifita annabi Adam aka ce mala'iku su yi masa sujjira saboda mi saboda an tambaye su su ba da amsa ba shi ya ba da amsa wannan yake nuna muhimmancin ilimi tare da mala'iki bai saban Allah a cikin al-mala'ul a'la inda mala'iku suke wuri mai tsaki aka ce shi annabi Adam sujjira abinda ke nuna ilimi yana da muhimmanci annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma Allah ce je ya nemi ilimi wajen Khidr Khidr kuma wadansu malamai sun ce waliyi ne amma zan ce mafi inganci annabi ne ko ba haka ba dan ya ce wa ma fa'altuhu an amri suna so su ce a'a ai waliyi shi na ehta cikin shari'a annabi saboda Khidr ya kashe mutum kaza kaza wannan kafirci ne ake so a cikin addinin musulunci shi Khidr nafsi ne gare shi ya ce wahayi na an kame to kai ka ce kai tar shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waye maka wahayi wahayin ka da shedan na don ba tabbataccen wahayi bane almuhimmu dai annabi Musa ko da mun ce Khidr annabi ne ai annabi Musa manzo ne ya fi shi wato abin nan kima da daraja amma kuma sai je neman wajen sa neman ilimi shi yasa dan kafi wani ilimi a wani fage shi ko ya fi ka a wani fage ba mamaki malamai na da za ku iske mutum zai ce shi almajirin wani ne kuma malamin sa ne saboda ni na karantar da shi wannan fannin shi ko ya karantar da ni wannan fannin amma mu ina wannan to ƴan uwa musulmi game da muhimmancin ilimi Sheikh Nasir al-Din Sa'di a cikin tafsirin sa Tafsirul Karim ar-Rahman ya kawo wata matsala yake cewa abinda ke nuna falalar ilimi a musulunci ya bambanta tsakanin dabbobi ma ba mutane ba ba Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna ba ko ba ka nan bane kuma Allah ya yi shaida cewa ya tsayu da adalci sai kawo kansa da masu ilimi ya bar saura shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist da yakka masu ilimi shikenan daga mala'iku sai daga Allah sai abin nan sannan mala'iku sannan masu ilimi shikenan sauran kuma sun shigo baya kare dabba ce amma Allah ce in an bashi ilimi in yayi farauta a ci idan ba a bashi ilimi ba to ba za a ci ba kenan ilimi saboda hatta da dabbobi sai da yabban manta tsakankanin su ba wai dan adam da dan adam ba duk da yake ba mawdu'i mu bari to muhimmancin aiki da ilimi duk inda Qur'ani ya kawo imani sai ya kawo galibi sai ya kawo aiki innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dhalika al fawzul kabir amanu wa amilus salihati dan a nuna maka muhimmancin aiki to amma inda nuktocin da nake so in liƙe da su inda muhimmancin aiki yake aiki kafin a kira shi aiki na gari yana buƙatar sharuɗa guda uku ba a kiran aiki aiki ne na gari sai ya cika sharuɗi uku me ya kamata mu riƙe su na farko ya zama to an yi imani an shiga addinin musulunci duk aikin da za a yi wanda zai yi shi ba musulmi ba ne in ya ba da duniya ga kaf aikin banza ne don Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to duk aikin da ya tashi banza Allah kai mu nasani abu na biyu ya zama to aikin nan an yi shi don Allah ko da kana musulmi sai ka yi don Allah ba dan saboda ayaba ka ba ba dan saboda ka bata ma wani da rai ba dan saboda neman suna ba ba dan saboda ka daga kanka ba a sanka ko ka daga wani abu a'a kai ne don saboda mi neman yarda Allah subhanahu wataala shi ake kira ikhlasu shi ake kira kyakkyawan niyya qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ddin wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ddin sai abu na uku shine aikin nan naka ya dace da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka duk aikin da ya rasa dai daga cikin waɗannan to ba a kiran shi aiki na gari munafikai suna yin aiki na addini sallah wai zo da ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba ba amma munafikai suna sallah amma Allah bai amsa ta saboda ba don Allah an kai ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala suna mashalu babu ashe duk mai aiki na addinin musulunci amma ba don Allah bane yana aiki ne irin munafikai in mutun yayi ba yadda sunna ta karantas ba yayi bid'a shi ko yana koyi ne da kristoci don Allah ya ce wa rahbaniyatan ibtad'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fadara'uha haqqa ri'ayatiha fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun ɗan uwa musulmi waɗanda sharuɗa guda uku ya kamata mu sa su cikin ayyukan mu ko da yaushe mizani dan balil insanu ala nafsihi basira balil insanu ala nafsihi basira to shi muhimmancin aiki Imam al-Bukhari da yazo yayi wani babi babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal babi mai bayanin ilimi kafin a faɗi magana kafin ayi aiki domin ita kanta magana wani nau'i ne na aiki mai son shi da awa bai da ilimi banda ce zai yi mai son shi wani wa'azi babu ilimi banda ce zai yi mai son shi ibada babu ilimi banda ce zai yi duk da yake suna kawo wani hadisi ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni wannan ba hadisi bane amma dai hakikatan bai ba a bauta ma Allah sai an yi ilimi kuma duk abin da an ka gina ba kan ilimi ba kwana biyu na ya rushe shi ya samu Afirka kullun da damce muka aiki da ƙarhin tuwo kwana biyu ka gashi su ko turawa da ilimi suke aiki shi yasa kullun gaba suke yi game da binciken duniya mun fahimci wannan da kyau ko to anan ƴan uwa musulmi babban matsalar mu game da ilimin addini ƙasashen musulmi da Afirka da kuma game da ilimi na bincike na duniya wajen aiki an ka tsere muna ga mu muna son karatu musamman yanzu ilimin yana wanzuwa amma mutum ya hardace ayoyi ya hardace aya 100 kuma ya sake aya 100 kun ga abin bayyi ba muna buƙatar mu dawo mu yi nazari mu ga yadda zamu tsara yadda zamu gabatar da ayyukan domin aikin ana buƙatar shi da Allah ce ayi imani in an samu ilimi ina kuma karantarwa ina da'awa ina aiki ina kasuwanci ina amana ina riƙon ina haƙuri yau kasashen musulmi saki ina aka fi yin shi to duk ina ayoyin haƙuri duk ina muka kai su kun ga akwai matsala yau muna da masana waɗanda 'yan Afirka a duniya sun yi fice yau in ka je a kasashen turawa za ka iske babban director sai a ce maka baƙi ne ko ɗan Afirka ne ko balarabe ne saboda su can idan aka yi karatu me ake bukata a je a yi tatbiq sai ka iske ɗan Afirka ya zo na farko in ya zo ƙasashe ta Afirka sai ya lalace bature zai zo na ƙarshe amma a ƙasar su bayan shekara 5 goma suka iske ya zama babban masani a duniya saboda shi wanga ɗan Afirka ya samo diplom ya dawo ko certificate ya dawo ƙasarsu ya zauna sai an ba shi biro ko an kai shi cikin aji na karantarwa babu wani abu shi ko wancan an kai shi cikin laboratoire ya hada wannan da wannan nan da kwana biyu sai ya samu ilimi to shi ne matsalar mu babu practically an tsere guda amma wajen karatu guda da kwakwalwa to kuma turawan ba za su taba yadda ba in ba mun gane kishin kanmu da addinin mu da kasashen mu ba mu zo wajen practice kullun sai dai mu yi musu aiki su biya mu mu adda ilimin amma suke biya mu wannan dole mu sa shi gaba mu ga ya za mu yi abinda muka karanta mu sa shi cikin aiki domin ilimi wasila ne aikin shi ne gaya sai mun rike wasila babu gaya mun rike wasila babu gaya in ka koyi sallah to yanzu bayan ka koyi sallah to yin sallah fa za ka iske mutum na sallah hafizin qur'ani na amma a zuhur minti 100 ya kare pa ya kare to ina karatun yake ina aiki da karatun to wannan shine nake kira zuwa ga ƴan uwa mu sa wannan gaba mu gane cewa sallah karatu da ruku'i da sujuda da anka koya mana shine hanya amma ina wato kiyaye dokokin da aiki da su zuciyarka da kai kabbara ta bar tunanin ma Allah ka tai can gidanka ka tai wajen matarka ka tai kasashen waje ka tai kwantukinka ka tai inda waɗanda kake biya bashi da waɗanda suke binka bashi da wane ne da wane ne ko da aka zo wajen sallah mai sallah an ce assalamu alaikum bakin shi kenan wannan ruku'i da sujudar da anka yi tare da kai bakin su da amma ruhin ka ina yake ka duba cikin sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Sheikh Nasiruddin Albani yace waɗanga ka'idodin da hadisin da muka kawo su suna matsayin jiki ne na sallah amma al-khushu' ruhinka shine wato abin da ake bukata sallar ta yi maka tasiri to ina tasirin da ta yi maka ka karanta aya ta hankuri to ina kai hankuri ka karanta hadisi ko baka aiki dashi ba to ka karanta hadisi sai da kuma ka san ingantattu da sun inganta to ina ban ci aiki kuma to nan da aka barin maza yasa dole sai mun gane cewa karatun bai da muhimmanci sai da bi sai da aiki bature bai dauki diploma da muhimmanci ba ko samun babban note a pratiken abin da ya karanta ina muhimmanci dan baka samu certificate baka na iya rayuwa rayuwa mai kyau mu ko yanzu an nuna mana cewa wanda duk bai karatun boko ba ba zai iya rayuwa mai kyau ba a duniya wa ga maka babanka yayi resur kuma bai boko ba babanka kun kai ku 30 da noma ya ci da ku duk kun kai albarka kai ko yanzu kai diploma har ka je ture ko ma ina ne ka samu babban diploma ka samu babban aiki kudin da kake doka a wata babanka bai taba samun su ba a hannun shi amma dai ka sun tambaye sun lalace waye ga baka samun kudi da diploma shine resur a rayuwa a samun certificate da ban samun nasara a rayuwa da ban dan ka samu certificate ko diploma ya zaka rayu da al'ummarka mi ka kawo na ci gaba cikin al'ummarka ko a duniya ko kuma bidin shafi addini wannan shine babu da shi sai a tattara wajen karatun muna ta kokarin mu samu babban note amma shin wajen rayuwar mu ya mun ka tsara rayuwar mu ya zan yi in samu kyakkyawar rayuwa a duniya shine babu galibi ko abin da kaso a ce yayi karatu to in kai karatu ina aikin wa yake kula da yau yayi karatu kadan amma al'umma ta amfana da karatun shi in ka karanta kawaidi shi kadai ka to ka karantar da al'umma ya haika sabo doktora ka zaka kace Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Imam da Imam Malik busan komi ba me amfana ga doktora taka wanda ya karanta kawaidi ya ba mutane sallah ya fi da amfani a cikin al'umma Allah ya kyauta to yan uwa lokaci ya ja da ba minti 45 aka bada kuma kun san maudu'in ma ta mace shi nake ina ta kokarin mace shi na ta jana sai kamata in dakanta mun fadi dai waɗansu mas'aloli muna fata Allah ya amfani mu da abin da muka karanta duniya da lahira dan da daga ta sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya bada iko tunda kuka daura muna fatan insha Allah za ta miƙe kuma za a maida hankali akan ulumul ala akwai littafi da ya tattaro ulumul ala masu yawa za a dauke su a rinka yi bibibi ko uku haka samu a karasa waɗannan ulumul din insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ga mutum dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته